Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Haka kuma na iya samu a Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su go masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kamata sharto suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji kiran da shugabanni suka yi a mataki daban-daban na zauna lafiya lokacin bikin sallah. Sai kuma Sarfil Hashim wanda zai shigo da maimaitawan shirin ciki da gaskiya. Sai dai yau za ku yi hakuri, ba za mu samu daman kawo muku labarun da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru ba, amma za mu kawo muku sakonnin da ku masauraro kuka aika mana. Amma fa duk kuma waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A cigaba da aikin hajjin bana, musulmi fiye da miliyan 2 ne a jiya Talata suka yi jifan shedan bangaren aikin hajji mafi hadari, inda turareniya a 'yan shekarun baya-bayan nan ta halaka ɗaruruwan alazai. An tafka zafi sama da maki 40 a ma'aunin Celsius. Kowannen Amurka musulmi sun fara bukukuwan sallar layya a jiya Talata, shagulgulan da za a kwashe kwanaki hudu ana yi, waɗanda ke nuna cewa an kawo ƙarshen ayyukan hajji da ake yi shekara-shekara a Makka. Hutun wannan shagali na sallah na ɗaya daga cikin muhimman lokutan hutu ga musulmi a duk faɗin duniya. Kamar yadda musulmi yake yi a sauran sassan duniya, musulmi da dama a nan Amurka su ma sun fara bikin na sallah ne da halartar sallar Idi da sanyin safiya a masallatai da cibiyoyin addinin Islam da ke ƙasar. Sai dai wasu musulmi da ke yankin babban birnin Washington DC sun gudanar da sallar ta Idi ne a wata mujami'a a jiya Talata. Dalili ko shine cibiyar addinin Islam da ke yankin Burke na jihar Virginia ba ta da sararin daukan dimbin mutanen da suka je domin yin sallar ta Idi kamar da aka saba a shekarun baya. Saboda haka sai aka gudanar da sallar ta Idi a wata mujami'a da ke kusa, wacce ake kira St. Andrew's Episcopal Church. Sakataren harkokin wajen Birtaniya ya kira ga kasashen kawance na asali na yammacin duniya da su zo a haɗa kai domin tunkarar abin da ya kira muggan ɗabi'un da Rasha ke nunawa. Yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewa Amurka ƙarƙashin shugabancin Donald Trump za ta jagoranci wannan tafiya. Sakataren harkokin wajen na Birtaniya Jeremy Hunt ya faɗa wa wani taro a Washington cewa yana da muhimmanci Amurka da Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai su zama tsintsiya maɗaurin kiɗaya wajen tunkarar halayen shugaban Rasha Vladimir Putin na kai munanan hare-hare da suka take dokokin ƙasa da ƙasa da aka daɗe ana amfani da su. Gabanin ya gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen ƙasar Mike Pompeo a jiya Talata. Hunt ya ƙara da cewa waɗanda ba sa tare da muradunmu su kwanda sanin cewa akwai mummunan sakamako da zai biyo baya idan har suka tsallake shingen da aka gindaya musu, suka mamaye wasu yankuna ko suka yi amfani da wani makami da aka haramta, ko kuma suka dukufa wajen kai hare-hare akan rumbun bayanan intanet. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi korafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajin gangamin yakin neman zabansa Paul Manafort da su, waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gomman shekaru. A jiya Talata, shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a filin tashin jirage na Yega da ke Charleston a jihar West Virginia cewa wannan wani abin bakin ciki ne da ya faru, yana mai cewa bai ji daɗin wannan abu da ya faru da Manafort ba, wanda aka samu da laifuka takwas na almundahana da suka tuhume shi da su. A wani lamari mai kama da wannan, wanda ake ganin babban koma baya ne ga shugaba Trump, wanda kuma ya faru a daidai wannan lokaci da aka samu Manafort da laifi, tsohon lawyer Trump da suka daɗe suna aiki tare Michael Cohen ya amsa laifin tuhume-tuhumen da ake masa, inda har ya bayyana cewa an biya wasu mata biyu kuɗaɗen toshiyar baki da nufin matakin ya yi tasiri akan zaben Amurka, wanda Trump a lokacin yana ɗan takara a shekarar 2016 ya ba da umarnin a yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasuwar hada-hadar kuɗaɗe ta duniya ta fara fuskantar koma baya a makon da ya gabata, yayin da matsalar da tattalin arzikin Turkiya ke fuskanta ta haifar da sabuwar fargabar cewa akwai yiwuwar tasirin koma da tattalin arzikin kasar ya fadada har ya kai ga karai tattalin arzikin duniya kamar yadda aka gani a shekarar 2008. Farashin hannayen jarin bankunan nahiyar Turai da manyan masu baiwa Turkiya bashi sun fadi warwas, sannan kudaden China, Brazil da Mexico duk sun raunana. Masu fashin baki da dama na fadin cewa babban tasirin koma da tattalin arzikin na Turkiya kan basussukan da ake bin kasar da faduwar darajar kudin kasar zai zamanto takaitacce, inda mai yiwuwa Burtaniya ta fi kowace kasa makuwa daga wannan matsala. Saboda bankunan kasar da dama su suka fi ba kasar ta Turkiya basussuka, kamar yadda masanin tattalin arziki a bankin Deutsche Oliver Harvey ya faɗa. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta fadawa yankin arewa maso gabashin Venezuela, inda ta girgiza gidaje ta kuma sa mazauna yankin suka fita daga muhallansu zuwa kan titina domin tsira da ransu. Hukumar da ke nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 ta afkawa yankin ne da zurfin kilomita 123.
Faran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kuma yadda muka ci a gabatarwa, shugabannin addini da na siyasa da ma na al'umma sun yi kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da junansu, musamman da yake ana don fara lokacin zaɓe a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Bari mu faro daga jihar Niger, inda Gona Abubakar Sani Bello ya buƙaci jama'a su zauna lafiya da junansu. Ga Mustapha Nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A saƙonsa ga al'ummar masarautarsa mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora, Alhaji Saidu Namaska ya yi kira ni ga matasa, musamman a wannan lokaci na hada-hadar siyasa, da kar su bari 'yan siyasar su yi amfani da su wajen aikata abinda zai tayar da hankalin jama'a. Shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayani ne akan mahimmancin zaman lafiyar.
Particularly, we need to play politics by the rules, especially as we approach the 2019 general elections. Once again, I congratulate all Nigerites and Nigerians as I wish them all a memorable Eid al-Kabir celebration.
Ya ce musamman muna buƙatar ku bi dokoki wajen gudanar da harkokin siyasar ku, musamman a wannan lokaci da ke tunkarar babban zaben shekara ta 2019. Ina taya al'ummar jihar Niger da ma Najeriya murnar babbar sallar.
Mun gode Mustapha Nasir Batsari daga jihar Niger sai jihar Taraba, inda babban limamin da ya jagoranci sallar Idi a fadar gwamnatin jihar Dr. Salu Isa Jibrin ya buƙaci al'umma su gujewa duk wani abu da zai kawo tashin hankali a cikin al'umma.
Yan wa musulmi mu sani kalmomi da ake tada shi, wato da ake ingiza kabilanci da shi, shine kabila kaza ta zalunce mu lokacin da muke kaza, kabila ta kaza ta bautatar da mu, kabila ta kaza ta yi fada da kaza. Ashe maganan fada tsakanin manomi da makiyayi tsohon zance ne, kabila da habila kowa ya riga ya sani, amma bai hana Annabi Adam ya shiga tsakanin su ba a matsayin ƴaƴansa. Ashe abu ne dake faruwa, saboda haka mu yi hankali. Sannan babu wata kabila kai, babu wani gida face akwai gaba a cikin gidan, saboda ka dauko wannan maganganu cewa ai da sun yi mana kaza, kai ma in ka samu zaluncin za ka yi.
Shi ma dake tsokaci mataimakin gwamnatin jihar Taraba Honorable Haruna Banu ya shawarci al'ummar jihar nema da su zama tsintsiya madaurin ki daya domin ciyar jihar gaba.
Alhamdulillah, rana ne mai muhimmanci wanda suke da shi su bada wada su bawa waɗanda ba su da shi. Mu yi kokari mu zama mun hada kanmu gaba daya, mu ziyarci yan uwanmu da musamman ma makwabtanmu. Mu da kaman mu da muke nan Taraba, inda muke da kabilu daban-daban, ba wanda zai kori wani, kullum muna faɗan irin wayannan abubuwan din. Ƙasa ne wanda namu ne gaba daya, yadda Najeriya take na kowa da kowa, haka Taraba tana nan na kowa, mu 'yan da muke cikin ta 'yan Taraba na kowa da kowa ne. Muna fata za mu ci gaba da zaman lafiya da junanmu.
Da yake jawabi yayin hawan gaisuwar sallar da aka saba yi duk shekara mai martaba Lamiran Adama Dr. Muhammadu Barkinda Aliyu Mustapha, shi ma kuwa ya taɓa wasu matsalolin tsaro ne da ke addabar al'umma a yanzu, da suka hada da faɗan manoma da makiyaya da kuma batun in jagaliya na in shila.
Wani yadda kowa ya sani har yanzu a kowarmu a ɗaukika, musamman manoma da makiyaya suna cikin wani tashin hankali game da sha'anin rayuwarsu da dukiyarsu. Wasu marasa imani makiyaya zaman lafiya suna ci gaba da zafafa munanan hare-hare.
To Ibrahim Abdulaziz, mun gode a can babban masallacin Abuja ko limamin ne Professor Shehu Sa'id Galadanci ya kira ga shugabannin siyasa da su bi dokokin da aka shimfiɗa domin kaucewa tashin hankali lokacin zabe.
That year which is coming is the day is the year of election.
Shekara mai zuwa shekara ce ta zabe. A don haka ina kira ga shugabannin siyasa da su yi kokarin ilmantar da magoya bayan su tare da wayar da kawunan su su rungumi aqidar zaman lafiya a kuma kaucewa hatsaniya.
Without any rancor, without any fight.
Shima ministan babban birnin tarayya Muhammad Musa Bello ya bayyana ranar sallah ne a matsayin babban rana.
It's a very important day.
Mai matukar muhimmancin gaske inda ya nemi da lalle shugabanni a dukkan matakai da su ci gaba da tsoron Allah.
Hassan Kaina Maina, mun gode. Za mu rufe ne da sakon limamin masallacin Idi na Haraba tsohon jami'ar Bayero dake Kano inda ya bada muhimmancin babban sallah ga musulmai. To Mahmud Ibrahim Kwari, mun gode.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya. Zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
To kafin shirin mu na gaba, ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
To an gaishe ka Andy Bature. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gowa ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Kambatin takaddama fili da ake mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filin sa dake unguwar Bahar Kwatas dake Gombe wanda a makon da ya gabata ya bayyana mana cewa mutanen da yake zargin sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Dankwambo cewa shine ya karbi filin daga hannun shi Alhaji Adamu ya kuma baiwa wani mutum mai suna Haruna Umar inda shi kuma Haruna Umar din ya sayarwa da mai mukamin sarautar gargajiya Nathan Dare dake zama majida dan waja batun da ya kai ga wata kotu har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama akai shi dai Alhaji Adamu Muhammad ya musanta magana cewa gwamnatin jihar Gombe ya karbi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taba zama da gwamnati yayi wata magana akan fili ba bayan mun gama gabatar da shirin makon jiya akan bayanan Alhaji Adamu Muhammad da yace akan turo lauyoyi daga ofishin Chief Jojin jihar Gombe a madadin gwamnati Ibrahim Dankwambo dan kare gwamnati akan shari'ar filin sa da ake majiya mai tushe daga ofishin Chief Jojin Hakila Wai Heman ta ce babban alƙalin ya ce yana ganin Alhaji Adamu yayi tuntuban harshe ne dan ba mamaki ofishin Anthony Jarar na jaha ne wato ofishin commissioner shari'a kan tsayawa gwamnati kan irin waɗannan lamura ba babban alƙali ba zamu ci gaba da bin wannan lamari dan gano hakikanin abin da ya faru amma yanzu ga ci gaban korafin Alhaji Adamu Muhammad
kuma kan kotu ya hauka kare da kotu yanzu mai matsayin ka kotu
yanzu a matsayin kotu ina ci gaba ko na taddar ya gina filin nan ya shiga shari'a ba ta kare ba ina da dawon da karatun lawyer yake yanzu a duk kusan dalilin irin wannan matsalar
shi yasa ka tura shi lawyer
ne da gaske ya ma gama musu yanzu zan tura shi jami'a ya je ya gama wanda ko ba ma bana gombe wannan yaran zai ci gaba da shari'a ko na taddar ya sa kansa a cikin wannan gida ya gina a shiga kwanta shari'a ba ta kare ba nake bin abin da lamana ta fannin shari'a
yawa to wai shari'a nake so na ji ya huka kare daga nan kotu a Gombe
mun kare daga alƙalin da muke shari'a gaban sa Suleiman ya Abubakar mu ya kore shari'a daga gaban sa shine yanzu nake kan appeal na yankin san na appeal na tura ana nan ana buga record za mu tura kuma musamman ma
gano cewa
musamman ma register din kotun
eh ma wato kotu ta gano cewa kai ne baka gamsar da ita wai shi yasa ta kore shari'a ko me ka fahimta
wato abinda kotu ta fahimta wani ne can ya kama wata ya kama kafar kotun ta ƙasa yake so a danne ni wanda wasu ne daga cikin tuhen yara na jihar Gombe na samu labarin wannan shi kuma alƙali Allah ya sa mai imani ne yace to in yi haka in yaje gaban Allah ya ce me saboda haka yace abinda bi masa kawai ya kore shari'a muka je karanta fannin shari'a yace to shari'a shi ya koye ya dismiss din sa ma daga gabansa gaba daya saboda haka a ci gaba muna tawowa hawan jini bige ni
wato ma'ana eh kafin mu ji ma ga maganar hawan jini ya nuna ya kore shari'a bi ce ya mallakawa
wadannan bi mallakawa ko ya mallakawa wani filin nan yaje gaban Allah ya ce me saboda haka shi bai mallakawa ko kuma wallahi wannan alƙali in ga alƙali mai imani ne dai ban taba zuwa gaban irin sa ba mu yi shekara uku muna shari'a a gaban sa ban taba taka kafata kai in ga wani mahaifa can ba sa ban taba gani ba Allah saka masa da alheri
wato sunan wata ƴar
wasu inda ba ko wata cewa cewa ban taba ganin wani ko can ba kai ban taba hannu da shi wallahi kuma a cikin mu wanda muke zuwa a dafannin wannan yara ba wanda naga ya taba hannu da shi in yazo zai bude ofis din sun shiga in ya fito ya bude mota tana bude ya shiga ya tafi ka je dai dan ku inda za a ci wacewa wanda muke hira da shi din ko wata ɗaya dan sai din hira da shi ai dai dan mai imani ne shi kuma ya san abin da aka kukkulla domin a wannan abin da ake tafiya akai saboda haka yake bin shari'a yake bi amma roke shi akan ya murda ya baiwa wani amma ya ce a shi kawai zai kore a daga gaban sa ta yi gaba kuma ni a shirye nake da ci gaba da shari'a
shikenan da aka baro kotu sai ka ce sai ka samu matsala ta
rashin lafiya wannan jini ya doke ni na jin a takeice na yi wata uku ma bana fita amma yanzu Allah ne ikonsa har gona nake zuwa a jahar Bauchi
ka bar gumbin gaba dai saboda kada kwaci ma gonar ita ma
koyi yauwa kai ka fahimta saboda ba zan iya bude gona a Gombe a samu wasu mucuta irin su a ce ai gwamnati ya karbe wanda ba halin gwamnati kenan ba wanda na san wannan ba halin sa bane sai na dauke gaba ɗayan su haka a jahar Bauchi nake mashin ma naira 800 nake hawa kafin je garin da nake aiki daga bakin dinduma
oh dinduma nan kan gada din
kuma kan gada da ganin nake hawa mahin in shiga in tafi akwai wani gari wanda ake kiransa gengen to a gengen nake noma
ta wajen bangaren Yankari ne ko
yauwa yana yamma da Yankari iya kudu da Bauchi anan nake noma shinkafa ma na ji na zuwa kai buhu uku uku
wai ka alaja da mun kan murmure ina jin zaka manta maganar filin
magana fili fa na kusan barin ta gado tunda na faɗa maka fa na tabbatar da lawyer yanzu ɗana ne yake karatu lawyer saboda irin wannan matsala in ma data ɗari na ganin gidan gurin ne shiga to wata ran za ta yi ce je kotu ku ya gina shiga
yanzu alaja da mu a takeice wani me kake so ka ga an yi wanda zai gamsar da kai cewa ma adalci
abinda nake so na ga in ni a tabbatar min da filin inda mai son su ko a ina ne a matsayin nawa ne yazo mu daidaita saboda ba bukata ta in gida gomba a matsayin kadara na sai hidama na sai kudin na a matsayin kadara amma kuma aka zo aka min sama da fadi aka bin kai aka min dodoro da gwamna wanda ba hadin gwamna kenan ba
wannan filin na san wannan anguwar kowa ma wanda ma watakila yake jin labarin anguwar jade ita ce anguwa kusan zance a dade mafi tsada
kwarai da gaske
a garin Gombe
kwarai da gaske
to shin wannan filin a ganin ka ko kuma watakila inda zaka yi kiyasi yanzu kamar zai kai nawa
a yanzu a takeice a gurin yanzu haka akwai filin miliyan 20 akwai na 15 guda daya wanda irin nawan ne amma bambancin sa da na koye dai wanda ya dan fufuska amma miliyan 20 miliyan 15 za ka hake kisa da filiya go amma waɗannan mucuta suka zo suka tankwasa shi suka ce wa an sai da 1800 wanda aka sayar wa haka aka sayar masa to ni yanzu a shari'a na kashe saboda miliyan 3 kuma nan na ci gaba
ba gudu ba jarabawa
na ja kafar rondona na ja kafar rondona in bai gudu bane ba san gudu ba gwamna in gwamna in kotu ta ce ta karbi filin to ita ma kotun ai akwai dama wanda zan bi diddigi in ga mai dalilin karbi filin in mun tana ta na gaba da ita yau in kuma mutum in kuma duk abin ya kifa akwai inda zamu jiwa mu nuna Allah Allah fi karfin komai yanzu muna bin daki daki ne babu bangaren kotu muke bi yawa in mun gama da bangaren kotu muka kotu ta gagara to Allah mai kowa mai komai kuma he mu koma yanzu ma muna tare da shi shike ba mu ikon yin komai yau wato amma za mu fita diplomasiya yanzu muke bi fannin shari'a tunda fannin ya kai uku yanzu fannin shari'a muke bi
shikenan alaji da mu zanci yanzu ta kila zaka yi gamuwa ma da shi gwamna da kace an yi amfani da sunan sa
ba da gaske ni na sani amma shi bai sani ba
me zaka faɗa masa
gwamna ne yanzu ina game da gwamna gaisuwa ta alkhairi da ado alkhairi da kuma in har ya fahimce ne cika gwamna ina da wata damuwa ya kara da hikaru a ne mun dodoro da kai akan ka karɓo da fili ni ko ka zaka iya tunawa akwai lokacin da ka kira ni muka zauna yace a kai ba a taɓa wannan ranan ba to ai kariya da kai an ce kai ne ka kira ni muka zauna ka karbi fili a hannuna ka baiwa wani Haruna Umar Haruna Umar kuma ya je sayarwa wani ana ce masa na tardari maji dadin waja a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati ya zo sai fili na so ya gida na garari ya bar Adamu a cikin talaka yan uwansa kuma alhamdulillah wannan zama da nake cikin talaka ni na gamsu saboda wannan zama fata muke zama mana Allah sai zama mana alkhairi
Alhaji da mun gode kwarai sai mun tuntube ka nan gaban Allah da.
Na'am, madalla Allah ya nuna ma.
To masu sauraro kun dai ji korafin Alhaji Adamu Muhammad kan filinsu da yace an kwace masa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuba bangaren gwamnatin jihar Gombe domin jin nasa bangaren. Yanzu amaradin Nasir Adam El Hikaya. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake ka muku wani sabon shirin mu kasance lafiya.
To mu kasance lahiya yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Ibrahim Umar Jau Janeja Nigeria. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga dukkan musulmin duniya gabaki ɗaya. Allah maimaita muna wata babban sallar lahiya. Ina miƙa gaisuwa ta ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da sauran shugabannin musulunci gabaki ɗaya.
Assalamu alaikum. Ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina bakin KTV ba Ɓaro Road. Mai girma gwamna mai taimakon bayan Allah gwamnan jihar Katsina. Tabbas kowa ya shaida kana tausayin bayan Allah. Dan sanda ka hauka tausaya ma tsofaffin ma'aikata waɗanda suka yi ritaya, amma kuma an fara yanzu kuma abin ya ɗan soye citura. Dan wasu tun 2017 kuɗinsu sun maƙale na giratuti ba a biya su ba. Saboda haka ina kira gare ka don Allah dan Annabi ka bincika, saboda mu mun san kana ba da umarni kila ko dai ka samu uwa da samun wasu masu kansa gindinka suna neman su ana ka aikin alheri.
Assalamu alaikum. Sayin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baba Muhammad daga Gashuwa jihar Yobe. Da farko ina yi wa ɗaukacin musulmi na Najeriya da duniya baki ɗaya wannan sallar gayya. Allah ya karɓi ibadan. Baya da haka kuma ina miƙa godiyata ga gwamnatin jihar Yobe a tsakanin mai girma gwamna Ibrahim dan bisa hanya da ta yi mana daga garin alkali zuwa garin Guyokura.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kan magana injiniyan da samar da mana Prince local government to Islam Nigeria. To ina kira da shugaba Muhammadu Buhari. Farko ne muna neman da zuwa da zawa lafiya. To Allah ya shi kiyaye hakkin ma'aikata ne. Duk faɗin ƙasar Najeriya duk jawon kowa zai sallar wannan murnar wannan sallar gaba sani. Amma shi ya kankasa ka sake kira kowa. Bawo ne musu ke da darajar salamaiya.
Assalamu alaikum. Sunana Sani Muhammad daga Karmu Abuja. To ni abinda zan faɗa a yau shine alina alini dangane da rasuwan Mr. Kofi a nan, saboda shi haliki ne jarumi wanda ya bajinta a duniya ba to ina wa ɗaukacin jama'ar duniya ba ma gane ɗaya ba ko ta ina wannan mutumin jarumi ne gwarzo ne wanda ya dace dole a yi farko da abubuwan da
to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe. Labarai wa ma wannan karan a takaice.
Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta faɗa wa yankin arewa-maso gabashin Venezuela, inda ta girgiza gidaje ta kuma sa mazauna yankin suka fita daga muhallansu zuwa kan tituna domin tsira da ransu. Kuma da ke nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.3 ta afkawa yankin da zurfin kilomita 223. Yankin da bala'in ya fi shafa na da nisan tafi kilomita 20 daga arewa maso yammacin wani gari da ake kira Yegoroparo. Kasuwar hararren kuɗaɗe ta duniya ta fara fuskantar koma baya a makon da ya gabata, yayin da matsalar da tattalin arzikin Turkiya ke fuskanta ta haifar da sabuwar fargaba cewa akwai yiwuwar tasirin koma da tattalin arzikin ƙasar ya faɗaɗa har ya kai ga kare tattalin arzikin duniya kamar yadda aka gani a shekarar 2008. Farashin hannayen jarin bankunan nahiyar Turai da manyan masu baiwa Turkiya bashi sun faɗi warwas, sannan kuɗaɗen China, Brazil da Mexico duk sun raunana. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi korafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajan gangamin yakin neman zabensa Paul Manafort da su waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gomman shekaru.
To madalla da wannan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu taya abokin aikin mu Sarfil Hashim Gumel na murna samun karuwa ɗa namiji da matarsa Malama Zainab ta haifa jiya. Ubangiji Allah ya ba raya kuma ya ɗaya ba. Idan an jima da lasar za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko hadda shirin himma ba ta garago wanda zan sake dawa domin na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Mahmudu Lalo da muka yi asubanci tare da Solomon Abu da ya bada umarni, sai injiniyanmu Zainab Abdulrahman, ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa ku ni lafiya, mu kuma kwana lafiya.